daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niya a birnin Kunni Masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 20 ga watan Maris din shekara 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na karfe 6 gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Dan dare kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin Amurka da Brazil sun yi alƙawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji tsakanin ƙasashen su. Hukumomi a ƙasar Netherlands sun ce suna binciken yiwuwar alaƙar ta'addanci da wasu harbe-harbe da aka yi cikin wani jirgin ƙasa. Sannan hukumomi a garin Christchurch na ƙasar New Zealand sun fara baiwa iyalai gawarrakin mutane 50 da aka kashe ranar Juma'a.
Rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na nuni da cewa masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sun addabi al'ummar yankin lamarin da ya kai ga har wasu mutane ba sa kwana a gidajensu.
Abin da ya shafi masu kuruciyar da mutane masu dauke-dauke mutane akai kuɗin fansa hukumomin jihar Taraba suna ji su dau matakin da za a iya sama ma Taraba zaman lafiya.
Sannan muna dauke da wani rahoto na musamman kan yadda musulmi a nan Amurka suka kalli harin da aka kai a New Zealand wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 50. Baya ga haka kabar kowace ranar Laraba Madina Dauda na tafi da shirin ta na demokradiyya a yau. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugabannin Amurka da Brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alƙawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji. Da yadda shugaban Amurka Donald Trump ke nuna cewa ya kamata Brazil ta shiga kungiyar kawance ta NATO. Trump ya ce amma kafin hakan ya yiwu sai ya tattauna da mutane da dama. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban Brazil din Jair Bolsonaro, shugaban na Amurka ya kuma yi alƙawarin cewa Amurka za ta goyi bayan shigar Brazil kungiyar ƙasashe 36 na haɓaka tattalin arziki OECD a takaice, wadda ta kunshi har ma da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Da yake jawabi a harshen Portugal, shugaban Brazil Bolsonaro ya ce wannan ziyarar da ya kawo ta buɗe wani sabon babi a hulɗar Brazil da Amurka. Ya ƙara da cewa zaɓensa da aka yi kwanan nan ya sa ƙasar ta Brazil ta samu shugaban ƙasa wanda bai gaba da Amurka, wanda wannan rabon a ga haka har ya kai kusan shekaru gwammai. Hukumomin ƙasar Netherlands jiya Talata sun ce suna binciken yiwuwar alaƙar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi cikin wani jirgin ƙasa, inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka a garin Uruguay. Tunda farko Prime Minister Mark Rutte na ƙasar ya ce ba za mu kaude yiwuwar wasu dalilai ba, ciki ko har da rikicin cikin gida na iyalan da abin ya shafa. Kamfanin dillancin labaran Turkiya Andanalu ya ba da rahoton cewa 'yan uwan Tanis a Turkiya sun ce da alamar harbe-harben ya biyo bayan wata takaddama ce ta cikin gida. 'Yan sanda sun damƙe wani ɗan asalin Turkiya ɗan shekaru 37 mai suna Godman Tanis bayan 'yan sa'o'i da aka yi ana farautarsa. Bayan shi wanda aka fi zargin an kuma kama wasu mutane biyu. To amma hukumomi ba su bayyana zurfin alaƙarsu da harin ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a garin Christchurch na ƙasar New Zealand sun fara baiwa iyalai gawarrakin mutane 50 da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi a ranar Juma'a, wanda wani mai tsatsauran ra'ayin PP ta Jinsun farare ya aikata. 'Yan sanda sun ce an kammala binciken gawarrakin. To amma gawarraki 12 ne kadai aka gano 'yan uwansu kuma daga ciki an mika shida ga iyalan masu su. Wani bayanin da rundunar 'yan sandan Christchurch ta yi a rubuce na cewa a yayin da mutane za su ga kamar tantance garokin abu ne mai sauki kuma kai tsaye a zahiri abu ne mai cike da sarƙaƙiya musamman ma a yanayi irin wannan. Ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ISIS da ke turjiya ta ƙarshe don kare abin da ya rage na yankin da ƙungiyar 'yan ta'addan ta kira daularta a yanzu sun rasa wannan yanki mai cike da tantuna wanda ke arewa maso gabashin Baghouz na ƙasar Syria. Al'amarin da mayakan da Amurka ke goyon baya CDF suka bayyana da babban cikas ga ƙungiyar ta ISIS. Mayakan na SDF ne suka yi wannan sanarwa jiya Talata ta kafar sada zumunta bayan wani farmakin da suka kai wanda ya kai ga kama abin da suka kira gugagun mayakan ISIS 157 waɗanda akasari ba ma 'yan ƙasar Syria bane ko Iraki. A yanzu mayakan SDF ne ke iko da ɗan abin da ya rage na yankin Daesh da ke zagaye a cewar mai magana da yawun mayakan SDF Mustafa Bali a wani saƙon da ya tura ta kafar Twitter inda ya yi ta taka tsantsan da cewa wannan fa ba sanarwar cin nasara ba ce. Shugaban ƙasar Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam bayan shafi shekaru kusan 30 bisa gadon mulki. To amma zai ci gaba da jagorantar jam'iyya mai mulki tare kuma da ci gaba da riƙe matsayinsa na iya tsawon rai na shugaban majalisar tsaro mai matukar tasiri. Na yanke shawarar kawo ƙarshen zama na shugaban ƙasa a cewar Nursultan a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a fadin ƙasar a jiya wanda ya biyo bayan sanarwar da ofishinsa ya yi tun farko cewa shugaban fa zai yi wata sanarwa muhimmiya. Ya ce kakakin majalisa ta sama Kasim Zomar Takaif shi ne zai zama shugaban ƙasa na riko a Badini wato a shekara ta 2020 za a yi zaben shugaban ƙasa na biyu a ƙasar. Papa Roma Francis a jiya Talata ya ki amincewa da murabus ɗin Cardinal ɗin Faransa Philippe Barbarin bayan an same shi da laifin rashin sanar da 'yan sanda wasu zarge-zargen aikata lalata ta wajen amfani da isa. Jiya Talata Barbarin ya ce ya miƙa takardar yin murabus ɗinsa ga Papa Roma. To amma Papa Roman a tabakinsa ya kawo batun yin kyakkyawan zato ga wanda ake zargi don haka ya rattaba hannu akan takardar. A maimakon haka Papa Roma Francis ya buƙaci Barbarin wanda shi ne fada na ƙasar Faransa mafi girma da taɓargazar lalata da yara ƙanana wadda ta dabaibaye majami'ar Katolika a faɗin duniya ta shafa da yi abinda ya ga ya dace ga diocese shi.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa matsalar satar mutane domin neman kudin fansa ta sa jama'a da dama ba sa iya kwana a gidajensu a wasu yankunan jihar. Ko da yake jami'an tsaro sun ce suna iya bakin kokarinsu wajen ganin sun shawo kan wannan lamari.
Yanzu haka jama'a da dama a jihar Taraba ba sa kwana a gida sakamakon garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa, inda na babana shi ne garkuwan da ake da wasu mutum sama da 15 a yankin Takum, kamar yadda wani mazaunin yankin ya tabbatar.
Kaman kawo yanzu kawo mutane nan suke hannun su masu garkuwa nan Takum.
Kawo yanzu akwai mutum 15 a hannunsu.
An ce akwai wani alhaji ma mai gidan mai da aka dauka ko?
Wanda gidan mai da aka dauka an dauke shi sati 5 yau. Kuma sun nemi kuɗi sun nema an ba su sai da aka ba su ya kai miliyan 100. Kuma yanzu suka ce ba za su sako shi ba sai an tsara miliyan 100.
Wai babu jami'an tsaro na wuraren naku?
Akwai jami'an tsaro a kuna da tarikin su da babba a Takum. Akwai sarakuna.
Yanzu haka kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a jihar na mako nuna damuwarsa ne game da wannan matsala ta satar mutanen.
Sunana Comrade Gambo Daud, shugaban cibiyar kare haƙƙin dan adam na jihar Taraba, wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy Taraba State Chapter. Abin da ya shafi masu kurciya da mutane masu dauke-dauke mutane akai kudin fansa, hukumomin jihar Taraba suna ji su dau matakin da za a iya sama ma Taraba zaman lafiya. A yanzu da nake gaya maka, a garin Takum an dauke wani mai sunan hancaki mai kudi ne mai sunan Mayo, yana da gidajen mai, an dauke shi tun yau kusan wata ɗaya kenan. Sannan wani mai suna Dr. Sule an dauke shi har yau da nake gaya maka wallahi ba labarin sa. Shi ma haka zalika, muna kira ga gwamnatin jihar Taraba da sauran hukumar jihar Taraba da kasa gaba daya su dauke mataki abin da yake faruwa a jihar Taraba.
To sai dai ko wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan yan sandan jihar Taraba CP Alkasan Usman ke ma nuna mana ma labarai wasu da aka kama da ake zargin yan garkuwa da jama'a ne da kuma barayin shanu.
To fure suka aiki da muka fara shine muka fara cika aikin. Mun kamo hukumomi aran gama da masu garkuwa da mutane da suka shigo daga jihar Benue. A ciki ba an dauki dogon lokaci, ana dauki ba dadi, ana ba ta kashi da yan sanda da sojoji a Takum. Allah ya ba mu sa'a, muka harbo su suka gudu da bullet wound a wato harbin bindiga da bullet a jikin su. Me yasa mu a gare su? Wani ba mu sani ba kuma daga ba kana mun samu bindiga da dimbin alburusai da ku je ku gani. Na biyu kuma a can tsakanin mu iyakan mu da Gombe, wani ne ya je kashe wani ya sace min shanuwan shi guda 68. Allah ya taimake mu kai kama shi, muka samu shanu nawa? Shanu 50 da wani abu kaɗan kenan daga ciki. Kana kuma akwai ɗan garkuwa da mutane local wato na gida za mu gwada su ma wani duk sun yadda. Ga wasu nan da suka yi kidnapping wani ma ɗan garin su ne ga kuɗin da suka amsa ga wanda suka yi kidnapping ga da suka yi da shi.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka, inda yayin da harin da aka kai wasu masallatai biyu da ke yankin Christchurch na kasar New Zealand ke ci gaba da jan hankulan jama'a musamman musulmi a sassan duniya. Wakilin murya Amurka ta sashen Turkiya da Udu Zlatika Hawk ta halarci wasu masallatai da ke yankin Washington DC da kuma New York, inda ta ji ta bakin wasu musulmi dangane da wannan hari na New Zealand wanda ya sanadin mutuwar mutum 50 a makon da ya gabata. Cibiyar da ake kira Diana Center of America da ke unguwar Lanham a jihar Maryland da ke nan Amurka na dauke da wani makekin masallaci baya ga wuraren tarihi da raya al'adu da take dauke da su. Turkawa mazauna Amurka ne suka gina cibiyar domin ta rika tallafawa fannonin rayuwar baki ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka. A ranar Juma'a da ta gabata, wato bayan harin da aka kai a New Zealand, an tsaurara matakan tsaro a masallacin a cewar shugaban cibiyar Ahmed Idlek.
We are asking people to be vigilant, but on the other hand, we are doing everything.
Mun umarci mutanenmu da su farga. Baya ga haka, muna ɗaukan matakan da suke tabbatar da tsaron mutanenmu.
Increase the safety of our people.
Shugaban ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa cibiyar ta samu sakonnin nuna goyon baya daga waɗanda ba musulmi ba da ke makwabtaka da masallacin, da kuma shugaban 'yan sandan yankin Harry Stowinski, wanda har ma ya yi jawabi a gaban waɗanda suka halarci sallar Juma'a, inda har ya kwatanta al'ummar musulmi a matsayin 'yan uwansu na jika.
Na san cewa za mu kare gidanmu da 'yan uwanmu.
Kungiyoyi masu nuna ƙiyayya na ci gaba da ƙaruwa a duk faɗin duniya, lamarin da ke ƙara ruruta wutar nuna ƙiyayya ga musulmi da Yahudawa da baƙin da suka zo daga wasu ƙasashe, in ji Imam Na'im Muhammad Baik na ƙaramar hukumar First Church da ke jihar Virginia.
But we have to be prepared. We are educating our community.
Amma ya kamata mu zauna cikin shiri. muna ilmantar da al'ummarmu, muna kuma taimakonsu domin su fahimci inda al'amura suka sauya a yau a Amurka. Amma ya zama dole mu riƙe imaninmu, mu jajirce wajen yin ibadarmu, kada mu nuna tsoro.
Shugabannin musulmi sun kira ga mabiyansu da su riƙa cuɗanya da al'ummomin da suke tare da su, waɗanda suka haɗa har da mabiya wasu addinai. Hamid Al-Silwi shi ne shugaban cibiyar musulunci da ake kira Shepherd's Bay Muslim Center a New York.
Ya kamata a riƙa samun haɗin kai a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba domin ci gaban bil'adama. Kada ku kaɗaitar da kanku, idan kuna da wata damuwa ku faɗa wa mutanen da kuke tare da su.
Mafi aksarin musulmi da ke nan Amurka sukan ɗora laifi ne akan kafofin yaɗa labarai, waɗanda suka ce suna yaɗa labaran da ke rarraba kawunan jama'a, a cewar Ahmed Idlek na cibiyar Dianet.
Some of these messages are trying to change the fabric of this country, which is not going to happen. Why? Because Muslims are really strong elements, strong part of
this country. They are in the army, they are in the lawyers, they are in the army, they are in the army. Akwai musulmi a rundunar sojin Amurka, akwai musulmi a likitocin ƙasar nan, akwai lauyoyi, akwai su a ma'aikatar kashe gobara, akwai su a rundunar 'yan sandan ƙasar nan.
Shugaban Amurka Donald Trump dai ya yi Allah wadai da harin na New Zealand, sannan ya aika da saƙon ta'aziyya ta kafar Twitter ga al'ummar ƙasar. Baya ga haka, jami'an Amurka sun yi tayin taimakawa wajen binciken da ake yi kan wannan hari. Fassarar rahoton Zlatika Hawke nan aka saurara. Ana da yi tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda za a gugu ke cewa karfe 1 dare ne da minti 17. Kashirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. A yau za mu dora ne akan nazarin zaben da ya gudana a Najeriya, tare da bada shawarwarin yadda za a shawo kan kurakuren da suka auku, tare da babban bakona malami a Jami'ar Abuja kuma kwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa da zamantakewar ɗan adam, Dr. Abubakar Umar Kari. Dokta, ina maka maraba da zuwa. Ka yi yawo tare da bakin ƙasa da ƙasa da suka shigo, yaya kuka ga yadda zaɓuka suka gudana ne a arewacin ƙasar nan?
Ko ba komai, a arewa zaɓuɓɓuka sun wakana cikin yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bacin jihar Benue da waɗanda suka je suka ƙona wata makaranta a ƙaramar hukumar Gweta gabas, suka ƙona kayayyakin zaɓe, saboda haka sai kashe gari aka yi zaɓen. Sai kuma wata cece-kuce da aka yi a garin Jalingo, wanda yake nasaba da ƙabilanci, amma ita kanta kafin ta kasance gwamnan jihar ya sa dokar hana fita daga 6 da yamma zuwa 6 da safe. To saboda haka su kansu masu sa ido na ciki da wajen ƙasar nan sun yaba irin yanayi na zaman lafiya da ya gudana a lokacin zaɓe a jihohin Arewa 19, duk da kuma a cikin 19 nan guda 6 zaɓen bai kammala ba. To amma ko lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana cewa sai an je an yi zaɓen kammalawa, wannan abun bai sa an tada rigima ko an kashe wani ko kuma an dai tada hankali.
To idan zaka kwatanta zaben nan da aka yi na yanzu shekara 2019 da wanda aka yi a 2015, me zaka ce?
Eto, na 2015 zaɓe ne wanda za a iya cewa ya ja hankali kwarai da gaske, musamman sakamakon zaɓen, saboda zaɓe ne wanda ya tumɓuke gwamnati da take kan ƙaragen mulki ya kawo wata. Sa'an nan ita wancan gwamnatin da aka tumɓuke ta kuma ta rasa rinjayenta a jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Kuma abin sha'awa shi ne da aka tumɓuke tan ba a yi wani rigima ba, ko kotu ma a wurare dama ba su batu su. Saboda haka za a iya cewa zaben ya tsabta kwarai da gaske. To amma ko shi akwai tashin hankali kwarai da gaske, musamman a wannan yankin na Niger Delta, an kashe mutane da dama a jihohin Rivers, a jihohin Delta da kuma Akwa Ibom. To amma mu abin da muke tunani shine cewa tunda a 2015 an yi zaben da ya karbu a ko ina cikin duniya. To wannan zabe na 2019 kamata a ce an dora to amma kuma sai aka samu aka san haka. Sai ya zama hukumar zabe bata yi koyi da darussa da dama na 2015 ba. Akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce ko dai an kauce musu kuma an dora akan su to amma hakan bai faru ba. To saboda kasancewar haka shine wasu suke ganin cewa zaben ya kazanta, amma ina tabbatar miki cewa kazancewar zaben 2019 bai kai na 2011 ba, kuma bai kai na 2007 ba, wanda gaba ɗaya duniya ma ta masa tofin alasiniya akan cewa ba taɓa yin zabe mai muni a ko ina cikin fadin duniya ba irinsa.
To ai ko yanzu jam'iyyun adawa na cewa wannan zaben ya fi kowanne muni cikin shekaru 20.
A wannan kuma magana ce ta jam'iyyun adawa, amma mu muna amfani ne da abubuwan
kaluma.
Yawa alkaluma da kuma abubuwan da suka faru a zahiri. Idan mutum ya nazari irin sharhi da ake game da zabukan 2003 da kuma 2007, a fili take cewa waɗannan zabuka su ne suka fi kowanne kazanta a cikin tarihin Najeriya. Har shi kanshi wanda ya fi kowa cin gajiyar zaben 2007, wato marigayi shugaba Umar Musa Ado, shi kanshi ya yarda cewa wannan zaben ba zabe bane na Allah da Annabi. Saboda haka ya kafa kwamitin nan na Meshara West domin a gano bakin zara. To amma abun bakin ciki shine bayan rasuwarsa, gwamnatocin da suka gaje shi ba su aiwatar da shawarwarin wannan rahoton gaba ɗaya ba.
To me shawara ka kai matsayin kai kwararre ne akan wannan rahoto da mai shari'a Justice Owens ya fitar?
Wannan rahoto yana da alfanu kwarai da gaske. Wata daga cikin shawarwarin da aka bayar, idan da an aiwatar da su, muna ganin cewa irin miskila da kurakurai da abubuwa marasa daɗi da suke ta faruwa a yanzu damuwa ba su faru ba. Saboda ya fayyace a fili irin abubuwan da suke jawo tarnaki da kuma naƙasu ga tafarkin zaɓe, ya kuma ba da shawari akan yadda ita kanta hukumar zaɓe za a tsara ta, sa'annan za a barbaza ta a ƙirƙiri wasu hukumomi a ƙarƙashinta. Allah misali a ce akwai hukuma da za ta riƙe wa jam'iyyu rajista, akwai hukuma wadda kamar kotu ce wadda za ta iya ba'asi da kuma hukunta masu aikata laifukan zabuka, sa'annan a ce kuma akwai wata hukuma wadda ita kuma za ta riƙe sa ido akan yadda jam'iyyun siyasa suke aiwatar da harkokin zabe. Wato abin da yake faruwa a yanzu shine aiki yayi ma hukumar zabe yawa kwarai da gaske. Irin ayyuka da ake tsammanin cewa za ta yi ba za ta iya ba. Ba ta da mutanen da za su aiwatar da wannan aiki, babu lokacin da za ta yi ku, kuma babu kuɗin da za a iya sawa a yi wannan aiki. To saboda haka dole ne a kasa ta kaman kashi hudu.
Ita hukumar zaben?
Ta yadda ita hukumar zabe kawai abin da za ta sa gaba shine aiwatar da zabe, yawa shirin zabe, amma dukkan waɗansu abubuwa sai a ware a kafa waɗansu ƙananan hukumomi waɗanda su ma za su fuskanci abubuwa daban-daban. So sa'annan kuma game da shawara, ina ganin cewa dole ne a zauna a tattauna a game da yadda za a riƙa yin tsaro a lokacin zaɓe. To amma kuma duk waɗannan rigingimun ma abubuwan da za su sa a kauce shine idan har sannu a hankali mun fara amfani da kimiyya a wurin zaɓe.
Misali kimiyya a ce kamar wannan na'ura da ake amfani da ita wajen tantance waɗanda za su kada ƙuri'u kenan?
Yau to kinga ta wannan abu ai an samu ci gaba kwarai da gaske. To kamata ya a ce sannu a hankali an ɗaukaka wannan kimiyya ta yadda mutum yana gidansa zai iya kada ƙuri'a, yana ofisinsa zai iya kada ƙuri'a, ba tare da an ware wai a ranar zaɓe ba shiga ba fita ba kasuwa ba tashan mota a rufe gari a rufe iyakokin ƙasa, wanda kusan za a ce a Najeriya ne da waɗansu ƙasashe masu tasowa kawai ake wannan abu. Kamar yadda mutum zai ɗau waya ya buga, kamar yadda 'yan makaranta suke zuwa su rubuta jarabawan ta jam sakamakon zaben ya fito a ranar, to yadda waɗansu ƙasashe har ma na Afirka kenan suke aiwatar da zabukansu. Mun san wannan abu ne wanda ba za a fara shi a dare ɗaya ba, to amma dole mu fara tunanin cewa ya kamata a fara kuma a riƙa amfani da ƙananan zabuka na ƙananan
kuma
yawa a yi gwaji har sai abin ya tafi ya kyau. Kuma mun lura da cewa yanzu tashin hankali ma da kuma maguɗin zaɓe da hayaniya da ake yi a zaɓe kusan ya tattara ne ga wurin ga lokacin da ake ƙirga ƙuri'u, musamman a cibiyoyin nan na tattara ƙuri'u. To saboda haka a nan ma
za ake cewa collection centers.
Yo collection center, to waɗannan ma za a iya magance waɗannan matsalolin idan tun da farko ma daga rumfar zabe za a iya tura sakamakon zabe ta amfani da na'ura zuwa hukumar zabe ba tare da sai an taru a wani wuri an sa ƴan sanda ana ta hayaniya ba. Ana gama kirga ƙuri'u idan aka ayyana wakilan ƴan takara da jami'an tsaro da ƴan sa ido da kuma waɗanda suke wurin, sai a ce to ga ƙuri'un da kowa ya samu, shikenan kawai sai a danna. Idan ya tafi kuma a ce akwai wata na'ura wadda ita kuma za ta tattarawa, shi kenan babu wani magana duk irin na hayaniya. To saboda haka yanzu duniya ta ci gaba kamar irin yadda aka samu ci gaba a harkokin rayuwa, to a harkokin zabe ma kamata a ce an yi amfani da waɗannan kimiyoyi da fasahohi domin magance duka waɗannan mishkila kuma a ƙasashen da demokradiyya ta ci gaba da kuma ta kafu yadda ake yi kenan.
Dokta, tambaya ta ƙarshe, ya kake kallon yawan jam'iyyu da ake da su a wannan ƙasa yanzu? Kana ganin rage yawan jam'iyyu ma zai dan kawo tsabta a harkan zabe?
Hajiya, wato akwai ƙasashen da suka fi Najeriya yawan jam'iyyu. Kin ga ko Amerika, maganar gaskiya shine akwai jam'iyyu fiye da 200 a Amerika. A India akwai fiye da 100. To amma abin da yake faruwa shine a waɗannan ƙasashe ba a hana mutane su kafa jam'iyyu. To amma kafin jam'iyya ta cancanta
ta tsaya zabe
har a sata a cikin
jadawalin kada ƙuri'u,
yawa sai ta cika waɗansu ka'idoji. To mu ma abin da ya kamata kenan mu yi, abokai da 'yan gida ɗaya ma suna aika jam'iyyu. To amma ana iya cewa duk wata jam'iyyar da ba ta cika ka'ida kaza 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 ba za ta yi takarar shugaban ƙasa ba, ba za ta yi takarar gwamna ba. Duka ƙasashen da demokradiyya ta ci gaba haka ake. To amma mu kawai sai aka sake wa kowa mara har a ce jam'iyyu 73 wasu ne takarar shugaban ƙasa, kuma yawancinsu ko ofis ba su da shi, yawancinsu ba su da magoya baya. Kuma wani abin takeici ma shine kwana biyu kafin a yi zaben shugaban ƙasa, jam'iyyu 41 sun ce sun mara wa ɗan takara baya, wasu jam'iyyu 26 sun ce sun mara wa ɗan takara. To saboda haka jam'iyyu 5 ko 6 ne kawai suka rage, waɗannan sauran jam'iyyun kawai inna rigidi ne. Kuma saboda yawansu ake ta samun matsaloli na kuɗi, na lokaci, na kayan aiki, kuma zaɓe abubuwa suka saru suka mutu yawa. Kuma ki duba ki gani da sakamakon zaben shugaban ƙasa ya fito, jam'iyyu 71 ƙuri'un da suka samu gaba ɗayansu ba su fi kashi biyu cikin ɗari na duk ƙuri'un da aka abun nan. To saboda haka su waɗannan jam'iyyu wannan takarar da suka yi ma ba ta ma da amfani, kuma su sun san cewa ba takara suke ba, su sun san cewa suna ɓata kowa lokaci ne. To shine muke ganin cewa ba tare da ɓata lokaci ba, majalisun tarayya da sauran shugabanni su fara nazarin yin kwaskwari ma matsayin mulkin Najeriya, dokar zaɓe ta Najeriya, ta yadda kafin zaɓe na gaba za a kiyaye maganar jam'iyyun idari.
Yadda za mu jalin zamun shirin kenan a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin baƙon namu, malami a jami'ar Abuja kuma ƙwararre a harkar siyasar ƙasa da ƙasa da zamantakewar ɗan adam, Dr. Abubakar Umar Kari, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu wuni lafiya.
Kuma da Allah, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, shugabannin Amurka da Brazil ƙasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji, ta yadda har ma shugaban Amurka Donald Trump ke cewa ya kamata ƙasar ta Brazil ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Hukumomi a ƙasar Netherlands jiya Talata sun ce suna binciken yiwuwar alakar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi a cikin wani jirgin ƙasa, inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka. Hukumomi a garin Christchurch na ƙasar Netherlands sun fara baiwa iyalai gawarwakin mutane 50 da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi na ranar Juma'a, wanda wani mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farare ya aikata. Shugaban ƙasar Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam.
Masu tsaro da aka maka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma an jima a shirin hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga mai sauraronmu Alhaji Sanusi mai jama'a da Latin Bauchi bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya warasuwa a ranar Litinin, da fatan Allah ya jiƙanta ya kuma mata rahama. Da zama da jin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ne gabatarwa, da ci Bahiru Jirine da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Greg Burns. Muhammad Lalu ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.